al'umiya da Allah subhanahu wataala jira da bin Allah tabbata ga yayin halitta annabi Muhammad da Allah ya tsara banta da wayin da bi bayan da yau da wa'azuwa bayan Allah ya nufi mu ya wannan lokaci asali malam Muhammad bin Dogarawa a nan gurin sanani ne na shan ruwa da yana gabatar da hadara Allah ya saka mu shi da alheri wato munasaba hasken Community Foundation sun tsara bita ko da za su zauna da malaman makarantun islamiyya kuma malam zai gabatar da wannan bita ɗin abubi insha Allah wato litinin kuma yadda sanarwa za su zo daga baya bita ga haka shi ne muka nemi malam Allah ya saka mishi da alheri cewa ya gabatar da ya gabatar mana da maudu'i a wannan yammaci a bayan magariba a wannan masallacin juma'a na Najibu kuma maudu'in muhadara ɗin ita ce wanda shi ne makalin ruwan shari'a a Najeriya ba zan yi noman gawajin ba saboda malamin da bai insha Allah amma dai muna karɓar godiya ga malamin ba da wannan tarbiyya da yi duka ya irin kudurori ko kuma da ayyuka da ke gaban shi ya baro su a yi Allah ya kaɗari ya zo ya hanta mana wannan tarbiyya Allah ya saka mu shi da alheri ba tare da wani lokaci ba ina ganin saboda malam dama ya ga wani shi
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا غوري والله تبارك وتعالى ميكومي ميكوا ديا دامو أشكين وانا مطلع شينا نتيكو أشكين غرم بنا أولنا جاها نتن بنجاريه تنيجا أري وشن نجيريا أولنا يمشي na lahadi daren litini 22 ga watan sha'ban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1437 wanda ya dace da 29 ga watan 5 shekara ta 2016 a kalandar Bature. Ina tsara gode wa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata daga ƴan uwa, kuma ina godiya gare su da sauran ƴan uwa waɗanda ke jagorancin wannan masallaci da sauran yan uwa da ke halartar karatutuka da ake a masallacin domin amfanar da juna game da abubuwan da muke sa rai su fara mana kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala su zame mana sanadiya na samun rahama da gafara da jin kai a ranar kiyama kamar yadda dan uwa malam tahir ya bayyana mawdu'in da aka nemi a gabatar da nasiha akai shine wato matsayin waqafi a musulunci babu shakka kamar yadda muka sani musulunci ya karantar da madiyanta cewa dukiya gaba dayanta mallaka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya mallaki wani abu dukiya gaba dayanta mallakar Allah ce shi yasa Allah ta'ala ya danganta dukiyar zuwa gare shi wa atuhum min malil lahi alladhi ataku dukiya ta Allah ce duk abin da mutum ya mallaka amana ce kawai aka bashi kuma za a tambaye shi game da yadda ya mallaka da yadda yayi amfani da ita haka kuma musulunci ya karantar da mabiya cewa akwai wani haƙƙi da ake son a cire daga cikin wasu nau'o'in dukiyar da aka mallaka bisa waɗansu sharuɗa don a rarrabawa waɗanda suka cancanta a cikin al'umma zaka ita ce wannan haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta a kan dukiya don mabukata da marasa galihu a cikin al'umma su samu wani abu daga cikin dukiyar mawadata don kar dukiyar ta zama tana yawo ne a tsakanin mawadata su kaɗai bayan zaka musulunci ya kwadaitar da musulmai amfani da dukiyansu wajen ayyukan alkhairi waɗanda a ɓangare ɗaya za su kawo al'ummar da mutum ke rayuwa a cikinta ci gaba da haɓaka da bunƙasa da rage raɗaɗi na zafin talauci da kuma kyautata rayuwa a ɗaya ɓangaren kuma za su zamanto guziri da za a ci moriyarsu a ranar lahira waƙafi na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi da za a yi da dukiya don cimma waɗannan manufofi guda biyu manufar farko a tallafawa mabukata a rage yaɗuwar matsaloli na rashin tarbiyya wanda talauci ke kawowa a samar da yanayi na haɓaka tsari da cigaban al'umma a ɓangaren tattalin arziki a ɓangaren ilimi a ɓangaren zamantakewa a ɓangaren sana'o'i a ɓangaren kiwon lafiya da sauran abubuwa da sukan taimaka wajen rage raɗaɗi manufa ta biyu ya zamanto guziri ajiya tattali da kintsi da shiri da tanadi ga wanda ya ba da abin da aka yi waƙafin da shi domin cin moriyar wannan tattalin da ya yi da guzirin a ranar lahira kalmar waqfi kalma ce ta larabci to kuma kamar yadda kalmomin larabci suke suna da ma'ana a harshe kuma suna da ma'ana ta shari'a a harshen larabci malamai sun ce kalmar waqf na nufin al-habs wato tsarewa dakatarwa hana wucewa ko ci gaba ko motsawa ko gushewa akan ce da larabci kamar yadda Ibn Manzur ya faɗa a cikin lisan al-arab wukifa al-ardu lil masakin waqfa ay habasaha ma'ana an tsaida ko an aje gona ko fili domin amfanin mabukata talakawa aka ajiye aka hana ai amfani da wannan gona ko fili don gado ko saidawa ko kyautarwa wannan shine ma'anar waqafi din wala alla shi sa bahaushe in ya dubi gidan yari kurkuku yakan ce mene gidan waqafi me yasa saboda gida ne da ake tsara wadanda ke cikin sa daga ina daga fita si yawo si walwala su saki su wala ko su sakata su wala don haka sai zama waqafi ne gida ne na waqafi na tsaida na dakatar da na tsare mutane wadanda aka kai su ciki daga fita wajen si walwala irin wannan ma'ana ta zo a cikin alqur'ani mai girma wadin Allah tabaaraka wa ta'ala walau tara iz wuqifu ala rabbihim inda kaga lokacin da za a dakatar da su a tsare su a wajen ubangiji ba za su motsa ba sai an musu tambayoyi game da ni'imomin da Allah ta'ala ya musu a tambaye su game da dukiyar su a tambaye su game da rayuwar su a tambaye su game da dama da suka samu a rayuwa ya suka yi amfani da shi walau tara iz wuqifu ala rabbihim hakanan Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani don tabbatar da irin wannan ma'ana waqifuhum innahum mas'ulun kuma ku tsaye da su innahum mas'ulun lalle su ababen tambaya ne kun ga waqifuhum ku dakatar da su ku tsare su ku tsaye da su hakanan ma walau tara iz wuqifu lokacin da aka tsaye da su aka tsare su aka hana su gushewa ko wucewa har sai an musu tambayoyi amma a shar'ance kalmar al-waqf na nufin tahbisul aqd wa tasbilus samara kamar yadda ibn qudama al-maqdisi ya fassara a cikin littafin al-mughni tahbisul aqd wa tasbilus samara tsaida ko tsare asali da barin sakamako ko abinda asalin ke haifarwa na amfani ya zama ya yadu ya watsu don amfanin al'umma abin nufi idan aka gina masallaci waqafi ne ba za a saida ba ba za a kyautar ba ba za a gada ba da aka gina gini ne amma yanzu amfanin sa menene amfanin da zai haifar sallah da za a yi a ciki da zikiri karantarwa da za a yi zama a tattauna abubuwan da suka shafi mustaqbal na al'umma da abubuwan da al'umma ke ciki da yadda za a gyara waɗannan su ne samar ko samara na mallakar masallaci don masallaci aikin sa musulunci ba kawai ai sallah bane ai zikiri ai salati ba ayyukan masallaci ya wuce wannan masallaci wuri ne na koyar da ilimi wuri ne na koyar da tarbiyya wuri ne na koyar da yadda ake zamantakewa a al'umma yadda ake zaman aure yadda kowane mai haƙƙi zai fahimci haƙƙinsa da abin da ke kansa na haƙƙoƙi wuri ne na tattauna matsalolin al'umma da cigaban al'umma da halayyarsu da tattalin arzikinsu da siyasarsu da gudanarwar mulkinsu da duk wani abu da ya shafi al'umma har da kiwon lafiyarsu duk masallaci yana ba da wannan gudunmuwa kuma yana yin waɗannan ayyuka kina takaice waqafi ya kunshi sanya dukiya cikin ayyukan alkhairi don kawo amfani ga al'umma bisa waɗansu ka'idodi ayyanannu waɗanda shari'ar musulunci ta bayyana waqafi yana da dalilai a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa iyaka a cikin alkur'ani babu inda Allah ya ambaci kalmar waqf da ma'ana ta shari'a mun dai ba da misali da ma'anoni na harshe waqifuhum innahum mas'ulun walau tara iz wuqifu ala rabbihim da sauransu amma ma'ana ta shari'a qur'ani bai zo da kalmar waqfa dan ya bayyana ta a haka sai dai kasancewar waqafi ɗaya ne daga cikin ayyuka na alkhairi da ake yi domin ciyar da al'umma gaba ayyuka ne da ake yi da dukiya kuɗi ko kayan kuɗi ma'ana kuɗi ko kadara sai zaman to wannan al'amari na wakati ya shiga cikin umumin ayoyi da ke magana akan muhimmancin ciyar da dukiya don haɓaka al'umma da kawo gyara cikin ta. Misali a cikin suratul baqara aya ta 92 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Allah ta'ala ce ba za ku kai ga samun nagarta ba matsayi mai girma a wajen Allah, matsayin da za a ce lalle ku mutanen kirki ne sosai, hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so. To dan a nuna mana wakafi zai iya shiga cikin wannan. Sai Allah ta'ala ce wa ma tunfiqu min shay'in, ba za ku ciyar da wani abu ko menene shi, min shay'in sai zo da na kira. Dan a nuna mana menene, a nuna mana umumin takar ciyar wanda ake yi. Saboda haka duk wata ciyarwa da za ka yi da dukiyarka, ko ka bada sadaka, ko ka bada kyauta, ko ka samar da wani abu da amfaninsa zai ci gaba irin wakafi din, ko ka ciyar da dukiyar ta hanyar zakka duk da cewa wajibi ne, duk waɗannan sun shiga min shay'in. Allah ce fa inna Allah bihi alimun, to lalle Allah ya san wannan abin ko masani ne ga wannan abin da kuka ciyar. Malamai suka ce to in dai ana maganan ciyarwa ce, abin da ka ɗauka ka ba mutum ɗaya ya ci, ya je bayi ya bayan gida ya kafaye shi, ai ya kansa kenan. Amma abin da ka sa domin amfanin shi wannan mutumin da 'yan uwa da danginsa masu rai da wanda ba a haifa ba sai nan gaba, da wasu al'ummomi da za su zo nan gaba, da waɗanda ke rayuwa a yanzu, ai shi ya fi cancanta ya shiga cikin wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Haka nan a cikin suratul baqara din da aya ta 267 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ya ku wanda suka imani, ku ciyar daga daɗaɗa tsarkaka halastattun abubuwan da kuka tsurura kuka nemo da kanku, kuka nema ko ta hanyar aikin ƙarfi, ko ta hanyar noma ko kiwo, ko ta hanyar leburanci a biya ku, ko ta hanyar sana'anta wani abu, ko ta hanyar saye da sayarwa, ai shi ne ma kasabtum ɗin ba wani abu ba. To anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga tsarkaka daɗaɗa halastattun abubuwan da kuka samu bayan kun yi ƙoƙari da yunƙuri da kai kawo wajen nema. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, haka nan daga kuma abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa, na daga kayan gona ke. Wannan aya duk da cewa mutum zai ga ƙarshenta na ishara kamar zuwa ga zakka ne na kayayyakin gona, to amma akwai abubuwan da ake fitarwa daga gona wanda ba mu zakka. Amma kuma ga shi an ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard, ashe kenan ba lallai zakka kadai ba, wani abu ba zakka ba zai iya shiga ciki. Babu abinda ko yafi wakafi cancantan ya shiga bayan zakka, domin daga amfanin gonan nan za a iya zuwa a bada buhunan wato wani abu wanda aka noma kamar albasa, buhuna albasa 20 a ce an ba mu'assasa kaza ko foundation kaza, ku saida kuɗin a sa cikin harkar gudanarwan wakafi da ake. Kun ga wannan, ai an ciyar daga abin da aka fitar mana da shi daga ƙasa. Mutum ya shuka tumatir, ba wai ya saida ne balle a ce kuɗin da ya samu na saidawar zai fitar da zakka ba ko, tunda ai kuɗin da aka saida tumatir in ya kai shekara ai za a yi masa zakka ko ba haka ba. Amma shi tumatirin karan kansa ai bai da zakka ko ba haka ba, tunda ba a iya ajiye shi ya daɗe, sannan kuma ba abinci ne a wajen al'umma ba abin da ake rayuwa da shi. Dama su ne abubuwa biyu da ake lura da su wajen ba da zakka, ya zama abu ne da ake yi ajewa, kuma ya zama abu ne wanda al'umma ta ɗauka a matsayin abinci. To amma idan ka ɗauko kwandunan tumatir mota ɗaya ka kawo wa mu'assasa ko foundation ka ce gashi ni ban da abin zan bada amma na yi tumatir, a je kasuwa a saida kuɗin a sarrafa cikin gudanar da harkar wakafi, ai ka ciyar da dukiyarka, ka ciyar ko ka bada daga abin da Allah ya fitar mana da shi daga ƙasa. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, haka nan a suratu Tagabun aya ta 15 16 da 17 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u واضيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويكفر لكم والله شكور حليم الله تعالى يقول انما اموالكم واولادكم كثني جوجيو ينكو ده ايانكو fitna jarabawa ce gare ku dukiya na iya badda mutum ta sa mutum ya bar hanyar Allah ya rika tunanin cewa dabararsa ta bashi dukiyar ta sa ya bar hanyar Allah kamar yadda ya faru ga Karuna inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanubu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farah amma Karun bai ji ba yayi takama ye alfari ye kafafa ye burukuku da dukiyar da Allah ya bashi ta da cewa da ya zama ba komai komai ba amma da Allah ya bashi dukiya sai zama yana takama yana jin ya isa ashe dukiya na iya zama fitina gabawa kuma yadda dukiya ke iya zama alkhairi to haka tana iya zama fitina gabawa wa auladukum haka nan ma ɗayanku domin ɗaya kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yana iya sa mutum ya zama tsoraci ya kasance wajen yaki ina ya samu ce zama marowaci ya kasa ciyarwa dan ina gudun wai kare ciyar yayin su talauta in ya mutu ina ya samu tin ya zamanto baya san aikata alkhairi ina ya samu tin ya kauda kansa daga hanyar Allah kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna ashe kenan da ƙaya da dukiyoyi jarrabawa ce wallahi indahu ajrun azim kuma lalle a wajen Allah akwai lada mai girma ga wanda bai bar dukiyarsa da ƴaƴansa sun zama masa fitina Allah ta'ala ce fattaqu Allah mastata'tum to ku ji tsoron Allah gurgudan ikon ku wasma'u ku saurari abinda ake ga muku na wa'azi da karantarwa wa'azi'u kuma ku biyayya da dokokin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anfiqu kuma ku ciyar daga abinda Allah ya baku na dukiyoyi khairan li anfusikum wannan shine mafi alkhairi ga kawunan dan abinda baka ciyar baka bari magada suka gada hisabin abinda ka tara na kanka in sun ciyar kuma kan wajen aikin alkhairi ladan nasu ne kai baka da shi amma abinda ka bada ka gabatar da shi don Allah kafin mutuwarka to wannan shine naka wa man yukashu nafsihi wanda duk ya tsare ya hana wa zuciyarsa bin tsananin rowa domin shi ya fi bukul hadari shi sa nan bayan Allah ya jawo hankali ya nuna hadarin dukiya da ƴaƴa in aka sakace ya kuma nuna a tsoron Allah a ciyar sai ya ce wa man yuka shuha nafsu wanda duk ya hana wa zuciyarsa ya hana wa kansa ya kiyadda da irin tsananin rowa da zuciyarsa za ta nuna masa da ba kai fa ulaika humul muflihuna to wannan su ne waɗanda za su samu babbar rahu a lahira in tuqridullaha qardan hasana idan kuka ba Allah rance mai kyau ku ba wanda wani abu wanda ba ku tunanin amfanin ya dawo gare ku kun yi ne don Allah don amfanin ya je ga waɗanda kuka nufa don amfanin ya mamaye ya yalwatu ya kuma game al'umma a cikin dukkan ɓangarori na rayuwa to wanda bai ba Allah rance rance kyakkyawa ba gori ba nuna isa ba takama ba girman kai yudha'ifu lakum to Allah zai ninninka muku abin da kuka bashi ويغفر لكم كما يغفر تامكو والله شكور حليم كما الله مي godewa ne ga wanda duk yayi masa alheri duk wanda ya aikin alheri don shi halimun kuma mai tsananin hakuri ne mai yawan hakuri da juriya baya kama kowa da laifi in dai mutun ya ba abin da kace aya ta kace da zan kawo a cikin bakara ne ita ma aya ta 261 فإن الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله تعالى ce kwatankwaci ko misalin wadanda ke ciyar da dukiyoyinsu cikin hanyar Allah dan daukaka addinin Allah to kamar kwatankwacin kamar misalin kwaya ce ka dauki kamar kwayar dawa ko gero ko masara ko acca ko iburu da aka shuka an bata saba sanabil sai ta tsirar da zangarniyoyi guda bakwai fi kulli sumbulati a cikin kowace zangarniya ne a to habba aka samu kwaya 100 kun ga an samu kwaya ɗaya ka shuka ta haifar da zangarniya bakwai kowace zangarniya aka samu kwaya 100 a cikin ta an samu nawa kenan kwayoyi 700 wallahu yudha'ifu liman yasha, kuma Allah na ninnin kawa wanda yaso doriya akan 700 din, wallahu wasi'un alim, kuma Allah mayalwaci ne masa. Wadannan ayoyi ɗan uwa duk suna isharantar da mu zuwa ga muhimmancin ba da dukiya, ciyar da dukiya, tsai da dukiya domin amfanin da ya kai ga jama'a da yawan gaske a dukkan fagage da bangarori na rayuwa, bangaren ilimi, bangaren tattalin arziki, bangaren kiwon lafiya, bangaren tsaro, bangaren duk wani abu wanda zai bunkasa al'umma ya kyautata ta, ya haɓaka ta, ya inganta ta. A cikin hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaita daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, Abdullahi dan Umar yace asaba Umaru ardan bi Khaybar fa ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qatu an fasa indi min fa kayfa ta'muruni qala ishita habasta aslaha wa tasaddaqta biha قال فتصدق بها عمر على انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب للفقراء وذي القربى وفي الرقاب وللضيف وابن السبيل وفي سبيل الله لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجي عمر بن الخطاب يا سامو وتغونا a Khaybara, bayan an buɗe Khaybara ke ya samu gona a Khaybara, sai Umar ɗin ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa na samu wata gona da ban taɓa samun ko ban mallaki wata gona da ta kai darajar wannan ba a wurina, ma'ana wannan ita ce mafificiyar gona a wurina, ita ce dukiya mafificiya, ban mallaki wani abu a duniya mafi soyuwa gare ni, mafi daraja da kima gare ni kamar wannan gona ba. Me za ka umarce ni da yi game da wannan gona? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in shi'ita habasta aslaha, in ka so ka tsaida kai wakafin asalin gonan, ma'ana ka ce gonar ka ajiye ta, ka bar ta a matsayin wakafi, gona ce da ke cike da dabino da sauran kayayyaki da ake iya samu a tsaida da kayan marmari da ake ci wanda dukkansu dukiya ce mafificiya musamman a wancan lokacin. Ai ko a yau masu harkar noma na orchard wanda suke harkar lambu da kayayyakin da ake saidawa, mangoro, goba da sauransu, ai manyan masu kudi ne a cikin al'umma, ballantana a wancan lokacin. Kuma gona ce wanda Umar ya ce bai taɓa mallakar dukiyar ta kai ta a wurinsa ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga dama, in kana so yi wakafin wannan gona, wata sadaqta biha, ka ba da sadaka abinda duk ke cikin gonan ya zama za a yi amfani da shi domin kyautatawa al'umma. Kun ga wannan shi ne asali a cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin wakaf. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shiryar da Umar zuwa ga wannan, ya kwadaitar da shi zuwa ga yin wakafi. In shi ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha, Abdullahi Umar yace fa tasaddaqta biha Umar, sai Umar ya bada wannan gona a matsayin sadaka, yayi wakafi da ita, ba sadaka na ba mutum ɗaya ba, dan mutum ɗaya in aka bashi amfanin zai yi, amma ragagge ne in ko aka bada ta a sa a hannun al'umma ko wani komiti ko wata cibiya ko wata mu'assasa ko wata trust fund, aka bada wannan abin karkashinta, aka samu amintattun mutane, amfaninta zai game gamewa su. Amma da sharadi ala annaha la yubau asluha, ba za a saida gonan ba, abinda aka bada wakafinsa ba a saida shi, wala yuwarrab, ba a gado, dan ka bada wakafin abu in ka mutu ba za a ce ƴaƴanka da sauran magadanka su gada ba, a'a wakafi ne na al'umma ne. Wala yuhabu, ba a ɗauka a bada kyauta, ba za a bada kyauta ba, abinda aka bada wakafinsa ba a bada kyautansa illa iyaka, kamar yadda malamai suka faɗa a wannan lokaci, inda abinda aka bada wakafi sai zama abin ya shiga cikin wani yanayi, darajarsa tana raguwa, in aka saida za a iya samun abin da ya fi shi ko a musanya shi da wani abu wanda ya fi sabuntaka, to wannan babu laifi a saida, kamar mota
an ba da wakafin mota ana daukan gawa ana zuwa daura aure ana zuwa wa'azi mota ta fara zama matsala in aka barta za ta kai lokacin da ba za a amfani da ita ba to yana ka samu su ɗan kudade da za a yi ciko a je a yi kakara ko kuma a saida ta a sai wata tafita malamai suka ce wannan wakafin ba matsala za a iya sayar da shi haka gida haka fili in ya zama akwai maslaha rajiha wajen saidawa ko musanyawa suka ce ba lalle amma in ba haka ba haka kawai a dauki abun wakafi a saida an hana haka nan kyautarwa suka ce za a iya kyautarwa in ya zama to lalle abu ne da ba da kyautansa ya zama maslaha akan aje shi amfani da shi ga al'umma an kawo babura na wakafi ba a saida ba a kyautarwa amma kuma gashi an samu su yan uwa sun yi da za su rika zuwa ƙauyuka wa aji can nesa ba za a yi ɗaukar nauyin su a ba su mota ba su rika zuwa ba za a iya kama musu gida a can ba in ma an kama ba za su zauna ba saboda suna da iyalinsu a nan to me ya kamata a yi sai a ɗauki babura a ba su kaga wannan kayan wakafi ne amma maslaha rajiha na hukunta a ɗauka a bada amma idan ba haka ba to ba a badawa kyauta ba a gado kuma ba a saidawa Umar ya ba da sadakar wannan gona gawa lil fuqara'i ga mabukata wa zil qurba da yan uwa makusanta wa fir riqabi da bayi wanda zai zo yana neman kudin da zai fanshi kansa in an masa bukata ba wal zai da baki in sun zo mutane sun zo gari a matsayin baki ga gida an aje musu gidan baki ne da ba duk mun taso da wayanmu shekaru da yawa 40 ba kenan akwai gidajen da aka aje na baki kamar dai a cikin zariya na san akwai irin waɗannan gidaje gidaje ne na wakafi ba wakafi bi ma'ana na gidan yari ba gidajen wakafi da ake saukar da malamai da baki akwai tsararru su amma yanzu duk babu ban san a nan garin ne ba ko a da san akwai kuma in akwai a da har yanzu akwai ko kuma babu ban sani ba wabin sabil da matafiyi yana kan hanya guzuri ya yanke masa ko kuma ya tsaya ya yi zango kata gari zai ci gaba a samar da gida da za a iya waɗannan hidimomi in an tantance an san mutumin kirki ne ana da wani bayani ko ya faɗi waɗanda suka san shi a garinsu an yi waya a yanzu an ji lallai saboda hali na tsaro da yanayin da al'umma ke ciki sai an tantance ba kawai don mutum ya zo bako sai a karɓe shi a zaune da shi ba ba don ya zo matafiyi sai a karɓe shi ba dole sai an bi matakai na tantancewa wa fi sabilillah da kuma daukan wani abu a sai makamai ne ko a sai littafai ne ko a gina makarantu ne ko a mai makarantar da kudin da wannan gona ta Umar za ta samar duk wannan fa haka aka yi a wancan lokaci Umar ya ce babu laifi wanda duk aka bashi ɗawainiyar kula da wannan gona ya ci daga abinda gonar take samarwa kuma zai iya ciyar da abokinsa matuƙar dai ba zai bashi ne wanda zai je arziki da shi ba to wannan yan uwa shine asali game da dalili na hukuncin wakafi ko shar'ancin wakafi a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn rushd al-maliki a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya ce al-ahbas sunnatun qa'imatun amila biha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal muslimuna min ba'di ibn rushd yace wakafi sunna ce tsayayya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da ita kuma musulmin da suka zo bayan shi suka yi aiki da ita ashe kenan wakafi abu ne wanda shari'a ta tabbatar alqur'ani da sunna da ma ijma'i kamar yadda ya zo cikin littafin al-mughni na ibn qudama al-maqdisi cewa jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce lam yakun ahadun من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا مقدرة إلا وقف وانتشر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا شي ابن قدامة يأتي جابر يأتي باب وانت كتكين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم ديك دقيق يباد ونعب يمن لك ونعب باتي هاي وقت يقول هذا أنك أنت أبن يفتيك to sai shi ibnu qudama ya kara da cewa wan tashara zalik falan yunkiru ahad yace kuma hakan sai ya yadu daga ayyukan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa atba'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su sai abin ya yato aka ci gaba da wakafi ana yin wakafi ba wanda ya taba inkari ya nuna rashin dacewar ayi wakafi Ibn Qudama yake fa kana ijma'an hakan sai ya zamanto ashe akwai ijma'i na shar'ancin yin wakafi a musulunci wakafi yana da falala ba dan kadan ba daga cikin falalan ma ya kawo hadisai guda biyu katal dan mu nuna irin falalan da ke tattare da yin wakafi حديث عند أبو هريرة رضي الله عنه يأتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وانا حديث عند الإمام مسلم يرويته دق أبو هريرة رضي الله عنه يأتي من ذن الله sallallahu alaihi wa sallam idan mata al'abdu idan bawa na Allah ya mutu ya rasu in qaba amaluhu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke ba ainihin wani abu da zai ya samu lada kuma daga ran da ya mutu illa min salasin sai daga ɗayan abubuwa guda uku sadakatin jariya yin sadaka ba da sadaka wanda take amfaninta na gudana kamar gina masallaci kamar gina makaranta kamar samar da rijiya kamar gina bishiyoyin da za a rika zama a kai kamar samar da ɗakin shan magani kamar ɗaukan nauyin malaman makaranta su koyar da ilimi duk waɗannan sadaka ce jariya samar da kayan aiki ga masu da'awa motar da za a tafi da'awa injin da za a tada a ga haske duk waɗannan kayan aiki ne sadakatun jariya ne sadaka ne wanda amfanin ke gudana ke ci gaba bayan mutuwar mutum za su ci gaba da zuwa gare shi aw ilmin yuntafa'u bih ko wani ilimi aw ilmin shi ma nan sai zo da na kira aw ilmin yuntafa'u bih ko wani ilimi wanda ake amfani da shi tare da cewa kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya faɗa duk inda kalmar ilmu ta zo ko da na kira ko da ma'arafa a Qur'ani da hadisi asalin abinda ake nufi shine ilmul kitabi wa sunna shine farko daga nan sai duk wani abu da zai taimaka wa ilmul kitabi wa sunna ya haɓaka to abinda zai taimaka ma ilmul kitabi wa sunna ya haɓaka menene ilimin tattalin arziki zai taimaka ko ba zai taimaka ba ilimin gudanarwa zai taimaka ko ba zai taimaka ba ilimin sanin dokoki zai taimaka ilimin likitanci ilimin sanin kere-kere ilimin sanin kimiyyar sama ilimin fasaha ilimin sanin na'urar kwamfuta ilimin sanin halayyar dan adam ilimin sanin yadda za a rada magunguna ilimin sanin kimiyyar sama da ƙasa da ruwa da duwatsu da sauransu duk waɗannan nau'o'i ne na ilimi ilimin sanin yadda ake tattalin arziki da yadda ake ƙididdigan kuɗi domin a haɓaka waɗannan nau'o'i ne na ilimi masu amfanarwa saboda haka wa ilimin yuntafa'u bihi ilimin da dukka bari wanda zai amfanar sai zama kai baka karantar ba amma ka samar da wurin karatu ko ka samar da masu karatun ka ɗauki nauyinsu ai ka shiga cikin wanda suka bar ilimin yuntafa'u bihi ko baka shiga ba a waladin salihin ya da'ula ko ko mutum ya bar ɗa na ƙwarai ɗa na gari da zai rika masa addu'a kun ga nan sai aka ce ɗa na gari ba ce kawai ɗa ba kenan sai kai ma ɗanka tarbiya ka roki Allah ya sa mashi albarka sannan in ka mutu ɗan nan zai zama mai amfani gare ka in ko ba haka ba to in ka mutu babbar giwa ce ta faɗi iyaka ke bayan wannan arwaita hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته wannan hadisi wanda hadisi ne hasanun al-imam ahmad ya rawaito cikin musnad ibnu majah cikin sunan ibnu khuzaimah cikin sahih bayhaqi cikin shu'ubul iman daga abu huraira allah ya kara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na daga abinda ke riskan mu'mini bayan mutuwansa daga ayyukansa da kyawawan abubuwa da ya aikata bayan ya mutu na daga ayyukan da ke riskansa ko ladan da ke kaiwa gare shi ilman allama ilimin da ya koyar nan da malamai yake ina liman malamin taka da ku ake ina malam tahir da ku ake ga su malam muhammad can su karantar da ilimin qur'ani su karantar da ilimi na fannin dokoki na shari'a da ku ake wala sharahu kuma ya yada shi to wannan ba ku kada yake nufi ba mu ma yan kaga za mu shiga dukkan mu nan za mu shiga ko ba za mu iya ba na sharul ilmi ba za mu iya ba za mu iya ko ba za mu iya ba tambaya ce wannan ta yaya za mu ga islamiyya an kafa kudin makaranta ma biya wahala malaman dan abin da ake ba su da kai ya kawo ba amma bai isa kai dan albashi ne abin da ake ba da bai 15,000 ba ka zo makarantar ka ce ni na dauki nauyin malami da duk wata zan ba da 15,000 ka ya da ilimi dan uwa ko baka yada ba ka ya da ko baka yada ba ko kuma ka siyo kayan aiki ga makaranta littafai wanda ake karantar da darussa a cikin su an ajiye domin ɗaliban da iyayensu sun rasu marayu ko kuma ba su da hali da masu kokarin biya ne yanzu yanayi ya canza ba su samun abin za su biya suka zo su koka ga makaranta maimakon a ce su koma gida su zauna kai ka kawo littafai ka je kasuwa inda kake littafai al-akhbari ne haqqul mubin ne waye waye ka siyo na 10,000 ka kawo ka aje alaga ta malam wannan littafan wanda duk ya tabbata ba zai iya saye ba a dauka a bashi akramakallah ka yada ilimi ko baka yada ba ka yada ko baka yada ba ka yada ilimi akramakallah ilimin allama wa nashara wa waladan salihan taraka da da na kwarai da na kirki da ya bari wanda zai masa addu'a wa mushafan warata da mushafin qur'ani da ya gadarwa al'umma suna karantawa wa ma au masjidan bana ko ko masallacin da ya gina ana sallah ana karanta da al'umma au baitan litin sabil bana ko kuma gidan baki gidan matafiya ya gina gida na matafiya duk wanda ya zo a matsayin matafi ya zo zai kwana ya wuce ko da bakon kwana ɗaya ne ba nan ne manufarsa ba kawai nan ya tsaya ne ya kwana ya wuce matafi ne an tanar da gida bayan an tantance wane ne shi daga ina ya fito bai da halin kama gida musamman ɗalibin ilimi da'iya aka ba shi ya kwana dan wannan ka gina gidan au baitan libn as-sabil bana au nahara najara ko kuma wata korama wurin shan ruwa kamar yanzu kace bohol ka gina bohol a masallaci ka gina wa masallaci bohol ko bohol a kofar gidanka ka bude kan famfo ta waje kowa ya zo ya diba iya diba min gairi israfi wala tabdir ko kuma ka tafi unguwa ko kauyen da suke da matsanancin bukatar ruwa ka gina musu bohol kai musu tuka-tuka ai ya shiga cikin naharan a jarahu saboda shi ne abinda muke da shi a yanzu ba ma zuwa korama ko bakin rafi mu ɗebo ruwa in ba kauyuka ba inda ba su da wannan galihun da muke magana aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi ko kuma wata sadaka da mutum ya fitar daga dukiyarsa a yayin da yake cikin koshin lafiya ba mutuwa ya gani ba yana raye ba wai ya bar wasu ci bane in na mutu a bada ba a da kansa ya dauka ya bada kun san duk dukiyar da ka bada cikin lafiyanka da rayuwarka kana son ta yi amma ka danne san da kake mata ka danna rowarka ka dauka ka bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yalhaquhu min ba'di mautin duk waɗannan amfanin su na kaiwa ga mu'mini bayan mutuwarsa ɗan uwa masu girma waqafi ya shiga cikin wannan ko bai shiga ba ya shiga ana yin waqafi kala biyu akwai abin da ke kira alwaqful khairi akwai kuma alwaqful zurri ko alwaqful ahad waqafi da ake kiran sa alwaqful khairi da turanci suna cewa philanthropic philanthropic waqf shine kawai abin da zaka kawo ka bada ai amfani da shi yadda aka so ka sa a hannun amintattu foundation mu'assasa menene menene wane ne waye ko me aka kira shi ka ba su ku je ku yi amfani da shi don al'umma wana na kiran sa waqful khairi kenan duk wanda ya tantance a taimaka masa daga wannan waqafin za a taimaka masa wannan bai da iyaka kuma amfaninsa ya fi ganewa kuma tarihi ya nuna magabata sun fi yawaita irinsa sai nau'i na biyu alwaqful zurri ko alwaqful ahali shine mutum ya yi waqafi don kansa da iyalinsa da ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kundi da hahaha ko hihihi in ji Hausawa wato an wuce ɗa an wuce jika an wuce tattaɓa kunni sai ne sai suka ce hihihi ma'ana ya kai can ƙasa to duk waɗannan ana iya yin waƙafi gare su ka ce wannan gida waƙafi ne na yi ga kaina matsawan ina da rai da ƴaƴana da jikokina to malamai suka ce wannan waƙafin ya yi in ka mutu ba za a saida ba za a gada ba ƴaƴanka za su zauna in sun mutu jikokinka in sun mutu tattaɓa kunninka haka dai har sai an rasa kowa daga cikin jama'arka kowa daga cikin zuriyanka to sai ya koma hannun al'umma wannan ma nau'i ne na waqafi to amma sai malamai suka ce da zai ba da ma'ana wajen alwaqful ahli ko alwaqful zurri a yi irin yadda sayyidina Umar ya yi radiyallahu anhu shi da ya nasa waqafin sai ya ce ga wannan waqafi abinda duk aka samu farkon wanda za a kula da shi ɗayana bayan an ɗauke musu bukatunsu sauran a ba al'umma wannan waqafin yana da amfani ƙwarai a wannan zamani musamman a haƙƙin wanda ke tsoron su bar ƴaƴansu cikin talauci yana gudun kare ba da waqafi ya mutu ya zamanto kuma ya takaffafuna ko yana gudun wannan to sai alwaqful ahli amma wanda suke babu ruwansu wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira irin wadannan ba ruwan su sai sun yi wani alwaqful ahli su alwaqful khairi za'i to wannan zan kowa yana zuwa da azzikin sa kowa an raba mashi azzikin shi tare da cewa muna sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka bar ƴaƴanka a matsayin mawadata ya fi ka bar su cikin talauci su je suna bin mutane suna neman taimako to amma inda mutum zai waqafi ya ce to ga wannan waqafi ne abinda aka samu daga samarat na wannan waqafi ko intajat ko muntajat na wannan waqafi za a ba ƴaƴana kashi kaza a ciki sauran ya zamanto ga al'umma baki daya wannan zai fi abadin alwaqful ahli din ana yin waqafi da abubuwa da yawa kusan babu wani abu da ba a yin waqafi da shi a farkon waqafi a farkon al'amari dukiyar waqafi ta takaita ne ga kaddarori kawai kamar gida da gona da sauran abubuwan da ake iya ganin su musamman waɗanda ba su canzawa cikin ƙanƙanin lokaci daga waqafin farko da aka yi a tarihin musulunci ta hanyar gina masallacin Quba a Madina don wannan shine waqafi na farko a cikin tarihin musulunci da sayan filin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine waqafi na biyu da aka yi a musulunci daga baya sayyidina Usman ya sayi rijiyar Roma ya bada ta a matsayin waqafi sayyidina Umar yayi waqafi da gonarsa ta Khaybara tun daga nan al'amarin waqafi ya ci gaba yana ta yaduwa yana bunƙasa har ta kai ga babu wani abin amfani a duniyar nan face an samu nau'in waqafi a kansa kai tarihi ya nuna cewa cikin ƙanƙanin lokaci al'amarin waqafi ya hada da masallaci da harkokin ilimi da asibitoci da sauran harkokin lafiya da gidajen marayu da gidajen zaunar da talakawa da wakafi na abinci da wakafi na rijiyoyi da gidajen wanka na al'umma da gidajen saukar da baki da laburaren karatu da littafai da gidajen haya da gadoji gada-gada bridge wanda za a yi a kan hanya don mutane su samu sauƙin wucewa da magabarta da albashin ma'aikata da fansion tsofaffin ma'aikata da wuraren kulawa da lafiyar dabbobi duk sai da aka samu musulmi sun yi wakafi da waɗannan abubuwan. Ɗan uwa ku gaya mun ya fi mutanen Mina akwai abin da aka rage wanda ba za a yi wakafi da shi ba a yau kenan? Akwai kana da dalilin da ba za ka tallafa wa foundation ko wata mu'assasa domin a samu a gudanar da wakafi? Kana da hujja? Yau ko gwamnati da ka gada daga mahaifinka ka je ka cire kuyya goma ka ce ga wakafi nan don Allah ba ka yi ba? Kai ko ba ka yi ba? Kai ka ɗauki nauyin wani ma'aikacin da'awa kana biyan albashinsa ka taimakawa ka yi wakafi ko ba ka yi ba? Kai babu wani abu da ba a yi wakafi da shi ba. A taƙaice ina so mu gane cewa a yau za a iya yin wakafi a kuma sarrafa dukiyar wakafi cikin abubuwan da suka shafi harkokin ilimi, harkokin tsangaya, harkokin makarantun islamiyya da wuraren koyon sana'a, gina jami'o'i, samar da laburare, ɗakunan karatu, harkokin lafiya, samar da ruwan sha, fitar da hanyoyi da magudanar ruwa, samar da sana'o'i, samar da abubuwan more rayuwa da jin daɗi na al'umma, duk za a yi. Farin tambaye ku uwa, wai kun san cewa bunƙasar wakafi a tarihin musulunci kamar yadda Baskan ya faɗi ta kai ga akan haifi mutum a gidan wakafi ya girma a gidan wakafi a ciyar da shi daga abincin wakafi ya karanta littafan wakafi a ilmantar da shi a makarantar wakafi a biya shi albashi bayan ya kammala karatu an ɗauke shi aiki da dukiyar wakafi sannan idan ya mutu a ɗauki gawarsa a cikin annaci na wakafi kuma a rufe shi a makabartar wakafi. Haɓaka da bunƙasar wakafi a tarihin musulunci ya kai ga haka, babu wani abu da ya rage face al'umma ta yi wakafi. Ɗan uwa kamata yanzu kenan in kira gare mu cewa wakafin nan shar'antacce ne, abu ne mai amfani, mai fa'ida, mai falala, kuma yana da matukar kyau ƴan uwa kowannen mu ya ba da gudunmuwa ko da wace iri zai iya ko mai dangantanta wajen haɓaka dukkan mu'assasat da aka gina su akan tsari na wakafi. Wannan shine kiran da zan mana a ƙarshe. Amma kafin in dakata, saboda lokaci ne dama takaitacce tunda bainal maghrib wal isha ne, ba kuma zan so a takura wa mutane ba tunda an saba ana sallar isha a lokaci kaza. Ina so in tuna mana abinda watakila ba mu sani ba ko kuma wasu mu sun sani amma ba su ankara ba. Wakafi a tarihin musulunci ya kai ga an iya amfani da shi wajen samar da cibiyoyi na karatu da ilmantarwa na duniya. Jami'a mafi girma a cikin tarihin musulunci, jami'a mafi girma wata jami'a ce? Wa? Al-Azhar. Kun zai da aka gina wannan jami'a? Wakafi. Dukiyar wakafi ya gina ta. Ba wani abu face wakafi, shi ya gina ta. Bayan wannan, idan da misali mutum zai dubi tarihi na wakafi, zai ga cewa a ainihin tsibirin da ake kira Sisi sai da aka gina makarantu 300 na yara da dukiyar wakafi, kuma aka yi amfani da wakafin wajen biyan malamai albashinsu da samarwa makaranta dukkan bukatunta na littafai da kayan aiki da komai, kai hatta a Jerusalem a Philippines inda yanzu Isra'ila ta kwace an gina makarantu kusan 70 da dukiyar wakafi. Bayan wannan a Damascus, Damascus kenan, da Bagadad da Al-Qahira da Nisabur duk waɗannan wurare an gina jami'o'i a cikin a waɗannan kasashe da dukiyar wakati misali in ka dauki Al-Qurawiyyin dake ainihin wato Andalus sada Fez a yanzu da dukiyar wakati aka gina ta Al-Azhar na ambata mana dukiyar wakati ne An-Nizamiyya a kasar Mustansiriyya da dukiyar wakati aka gina ta Jami'ar Baghdad ta farko da dukiyar wakati aka gina ta in ka je kasar yanzu a wannan zamani ka je kasar Malaysia wato kasar Malaysia zaka ga cewa mafi yawan jami'o'in da suka shahara a Malaysia an gina su ne da wakati misali Al-Jami'atul Islamiyya ta Malaysia dukiyar wakati ne ya gina ta banda wannan a Istanbul kasar Turkiyya kenan wannan babbar jami'ar mai suna jami'ar Fatih Sultan wannan jami'a wakati ya gina ta bayan wannan akwai wata makaranta ko wata jami'a mashahuriya a kasar wato a kasar Malaysia da ake kiranta wato University of Science Islam jami'ar musulunci ta kimiyya da ke Malaysia wakafi ya gina ta makarantu da jami'o'in da wakafi ya gina su 'yan uwa wallahi la tu'addu wa la tuhsa tambayar ita ce mutanen mina me muke yi domin farfado da al'amarin wakafi mu sani mafi yawan malamai a wannan zamani na ganin cewa bai dace a bar dukiyar wakafi a daskara ba ba tare da an haɓaka ta ba dole ne a ɗauki mataki na bunƙasa ta suna ganin cewa za a yi amfani da dukiyar wakafi a yau wajen harkokin kasuwanci da ake ganin zai kawo wa wakafin riba da sayan hannun jari a kamfanonin da ke mu'amala na halal matuƙar yin haka ba zai kawo naƙasa ga dukiyar wakafi ba suna ganin za a iya samar da masana'antu da ƙananan bankuna hatta microfinance ƙananan bankuna na al'umma za a iya amfani da dukiyar wakafi a samar da su domin tsara haɓaka tattalin arzikin al'umma ana iya samar da wakafi ana iya amfani da dukiyar wakafi wajen samar da kamfanonin inshora waɗanda za a gudanar da hada-hadar su bai tsarin musulunci kamar wato takaful kenan za a yi amfani da wannan za a yi amfani da dukiyar wakafi wajen harkokin kasuwanci da ke alaƙa da sadarwa harka ta communication sayan kati recharge card wayoyi da sauransu matuƙar dai ana da kyakkyawan tsari da zai ba da tsaro ga dukiyar ba za ta halaka ba duk waɗannan ana iya amfani da dukiyar wakafi a wannan zamani domin ciyar da wakafi gaba da kuma kyautata al'umma da gina ta da bunƙasa da wannan 'yan uwa nake cikawa da cewa lallai Allah tabaraka wata'ala mai rahama ne mai jin kai ya ba da hanyoyi da yawa na kaiwa gare shi cikin aminci Allah ta'ala ya ba mu a ƙarƙashin musulunci hanyoyi da yawa na alkhairi daga cikin hanyoyin alkhairi mafi girma akwai wakati ɗan uwa mu tsayu mu tallafa mu taimaka mu agaza mu ba da gudunmuwa wajen gina auka a cikin al'umma duk inda aka samu mu'assasat foundations trust funds waɗanda aikinsu shine tattara dukiyar wakafi domin yin amfani da ita yadda ya dace samar da makarantu samar da wurare kafafen sadarwa samar da wasu abubuwa na more rayuwa ga al'umma ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu ba da gudunmuwa mu tallafa mu taimaka ta haka ne za mu guzuri mai girma domin lahira ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gamdakatar wajen yin amfani da dukiyarmu yadda ya dace Allah ya taimake mu wajen ƙarfafan al'amarin wakafi a duk inda muke domin ciyar da al'umma gaba da bunƙasa ta da haɓaka ta da rage mata raɗaɗi na talauci da kyautata al'amuranta na kiwon lafiya da dukkan ɓangarori da fagage na rayuwa domin a more rayuwa a samu walwala a samu aminci a samu tsaro domin a kyautata guzuri domin lahira ina roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana kuma Allah ya dakatar da mu ina ganin zan dakata a nan insha Allah saboda yanayin lokaci Allah ya amfanar da mu abinda muka ji kuma Allah ya sa ya zama dalili na shari'a a gare mu na kara karfi da himma da kaini wajen taimakawa addini ta hanyar wakafi da ma sauran bangarori ko hanyoyi na taimakon addini wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah, 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 Allah